أجمعيا ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar 15 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 6 ne ko 7 ne 7 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. A yammacin jiya, idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 59 cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Za mu maimaita ta don mu danganta ta da wani hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito, sai kuma mu ci gaba da abin da ke bayanta, wato fadin Allah, wa minhum man yalmizuka fi sadaqat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqatun. Walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun.
Ubangiji yace wa minhum, daga cikin su munafikai, man yalmizuka fi sadaqat, akwai wanda yake aibata ka dangane da lamarin sadakoki. As-sadaqat jam'i ne na sadaqa. Sadaqa guda daya zakka kenan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Cikin sa akwai wanda yake aibata ka, ko dan bai samu rabon da yake ganin ya kamata ya samu na zakka ba, ko kuma lokacin da ka kasafta ma baka bashi ba, ba a yi lissafi da shi ba. Fa in utu minha radu, idan an basu sai su yarda, su ce eh, lalle annabi mutumin kirki ne kuma ya kamata a yi imani da shi. Wa in lam yu'tu minha, amma idan an basu, idan ba a basu ba, idahum yaskhatun, kawai sai kaga suna damuwa, suna fushi, suna nuna fusata da rabon da annabi ya yi da bai sa su a ciki ba. Sai Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu. Inama sun yadda da abinda Allah ya basu, manzansa ya basu. Inama sun ce hasbuna Allahu, mu kan Allah ya wadace mu koda ba a bamu ba. Sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, da sannu Allah da manzansa za su bamu a nan gaba, in ma ba su bamu ba a yanzu. Inama haka suka faɗa. Ina ma sun ce inna ilallahi ragibun, lalle mu masu kwaɗayi ne zuwa ga abin da ke wajen Allah na lada da darajojin cikin aljanna, ba abin da za a bamu na zakka ba na gidan duniya. Ina ma haka suka faɗa. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare yadda a gare shi, yace bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yuqsimu jaa Abdullahi bin Huwaisira at-Tamimi. Lokacin da annabi ke cikin kaso yake rabo, a hadisin ba a ce rabon zakka ba, an ce kawai yana cikin rabo, sai Abdullahi ko Abdullahi ibn Huwaisira at-Tamimi ya zo wurin sa, faqala, yace i'dil ya Rasulullah, kai adalci ya manzon Allah. Faqala wailak, manzon Allah ce kai tonka, wa man ya'dil idza lam a'dil, inni ban yi adalci ba duk duniya waye kuma zai adalci. قال عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يتي دعني اضرب عنقه قال لي ان كله كان كوا يهوت ورحمه الله يتي ده من الله قال سي من الله تي دعه فان له اصحابا قال لي تي ينا ده مبيا ده زاس زو نان غبا بايا ا لوكتين ده النبي كي فدا باي ده كوا اما تي زي سامو مبيا ا وني لوكتي نا غبا شي يسا امام البخاري يا كاو wannan حديثي ابابن ده كي نونا علامه تانبشن النبي shine ba da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya zo ya faru. Lokacin da annabi ya faɗa mutumin ba ya da kowa, amma annabi ce zai yi mabiya kuma su ne za su zanto masu sifa kaza, masu sifa kaza a nan gaba. Kaga wannan annabta ce, in ba dan Allah ya masa wahayi ba zai gane wannan ba, ba wani tabarin hangen nesan da zaka gano wannan. Sai sai kyale shi yana da mabiya, ya hasiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, dayan ku zai raina sallarsa in ya ga tasu, wa siyamahu ma'a siyamihi, zai raina azuminsa in ya ga nasu, saboda suna da nacin salloli na nafila bayan farilla, suna da nacin azumin na nafila bayan na farilla. Amma yamruquna min ad-din, suna ficewa daga cikin addini, kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya, kamar yadda wato kibiya take fita daga jikin kwari ko daga jikin baka da an harba ta. Waɗansu malaman suka ce as-sahmu min ar-ramiyya, ramiyya din dabbar da aka harba ita ce, saboda tsananin ƙarfin mai harbin sai kibiyar ta huda dabbar ta wuce, wato kamar bata samu komai ba. Yunzaru fi qudzihi fala yujar fihi shay, a duba cikin wato ainihin kunnuwan kibiya din, wannan kunna na gefen nan da na gefen nan gurin, a gaba babu jini a jiki, ta huda dabbar ta wuce saboda kaifi, saboda karfin maharbi. Thumma yanzuru ila naslihi fala yujar fihi shay, thumma yanzuru ila safihi fala yujar fihi shay, thumma yanzuru fi nadhihi fala yujar fihi shay. Duk abin da ya shafi kibiyar, ko dai tsininta ko kuma tsakanin wato ainihin kan kibiyar da sauran ragowar jikinta, sandarta, duk za ga babu komai, babu jini, babu alamar ta hudu jikin dabba ta wuce saboda karfin bai harbi. Manzo Allah ce za a samu irin wannan, wa kada sabakal farsa waddama, wato saboda kaifin kibiyar ta riga jini wucewa, ta riga kashin dabbar wucewa, ta bi ta cikin dubbi amma ba ta taba komai a cikin tumbin dabbar ba, ta huda ta wuce saboda kaifi ko saboda gaggawarta. Manzo Allah ce yadda wannan kibiya ke fita daga jikin abin da aka harbe ta, haka irin waɗannan mutane suke fita daga cikin addini. Amma kar ka manta suna da nacin sallah, suna da nacin azumi da sauran. Manzo Allah ya yi bayanin sallah da azumi dan ba da misalin ibada, amma suna da naci akan waɗansu ibadoji da za a gani na ganin ido, suna da irin wannan kokari. Manzo Allah ya ce ayatuhum rajulun ihda yadayhi aw sadayhi mithlu sadiyil mar'a, babbar alamarsu za a ga wani mutum da yake shugabantar su, ɗaya daga cikin hannayensa ko kuma yake ɗaya daga cikin nonansa na dama, ɗaya daga cikin nonansa ko na dama ko na hagu, Ubangiji ya yi masa halitta da girma kamar nonan mace, haka za a gan su. Ya karzuna alahini firqatan minan nas, za su fito ne bayan kan al'ummar musulmi ya riga ya fara rarrabuwa. Lokacin da annabi ke wannan maganar, kan musulmi bai rabu ba tun suna karkashin jagorancinsu gaba ɗaya, amma lokaci kuma ya al'umma sun fara rarrabuwa kuma bayan shugabancin Umar dan Khattab, a lokacin halifantar Umar dan Khattab, tunda dama shine kofar fitina, kamar da manzo Allah ya nuna cikin hadisin da Bukhari ya rawaito, kofar fitina da idan har babu wannan kofar to tana za ta shigo. Kuma har aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka tambaye shi kansa Umar ya san da hadisin cewa wannan kofar bude ta za a yi ko karyawa za a yi, yace ai idan budewa aka yi to za a iya mayarwa a rufe, amma tunda karya ta aka yi to shikenan ta riga ta balle fitina ta shigo cikin al'umma kenan, sai dai kuma wanda Allah ya ji kansa. In wannan fitina ta zo ta kwanta ta wuce, wannan ta zo ta kwanta ta wuce, fitina shi'a ta zo, fitinan khawarij ta zo, fitinan ko daddai bidoyi za su yi ta zuwa, dan ita ce babbar fitina, kana kanta farki madaidaici, wani ya zo ya maka kururuwar sai danka ansa ka kauce ta farki madaidaici, ba fitina ta fi wannan. Domin tsirarka kai bawa shi ne kana kan tafarkin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbansa, ba za ka iya yin irinsu ba daidai wa daida. Amma kamar yadda wani mai hikima ce, fatashabbahu in lam takunu mithluhum inna tashabbaha bil kirami falahu, ku kwatanta ko da ku zama su ɗari bisa ɗari ba, kamance shi ne da mutanen kirki, tsira ne mutum ya kwatanta ko da bai yi kamar su ɗari bisa ɗari ba, amma wani zo kautar da kai daga kan wannan tafarki. قال ابو سعيد ابو سعيد الخدري اشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم انا mai bada sai da naji wannan hadisi daga bakin manzon Allah, ni da kunne na ba wani isar mun ba, wa ashhadu anna aliyan qatalahum wa ana ma'ahu, ina mai bada sai da aliyu ya yaki wadannan mutanen, ni ina tare da shi, saboda zuwa suka yi saboda zafin kishin addini da ya wuce mizani, ya wuce sikeli, suka kafirta aliyu ma suka ce shi kanshi ba daidai yake ba, kawarij kenan, wadanda kawai su kafirta musulmi akan ma'asi, kan wani abu, kan wata fahimta da su suka gina, suka ce Ali ibn Abi Talib hakama rijal fi dinillah, wai sulhu da aka ce za a yi tsakanin shi da mutanen Muawiya, wannan ya turo wakili, wannan ya turo wakili, suka ce ai Allah ne yake hukunci, sai dai a duba ayar Allah, amma ya zaka sanya mazaji su sulhu, ayar mu da fa fi sulhu, inal hukmu illa lillah, sai jahilai suka ce lalle Allahu akbar inal hukmu illa lillah, wato Ali ya saba ya kafirci. Abdullahi dan Abbas da yake masanin alqur'ani ne kuma da qur'ani suke kafa hujja, yaje ya tsaya aka yi zube ban ƙarya shi da su, su kawo ya kawo, su ce ya ce, su ce ya ce a cikin alqur'ani din da abin da dan sa yace nasarar gamsar da kashi biyu cikin uku nasu, to sad din su suka dawo kan tafarkin gaskiya. Amma ragowar suka ce su suna nan ba za su dawo ba sai da Ali bin Abi Talib ya yake su, dan manzo Allah ce idan kun same su ku yake su, ku yi musu kisa irin kisan Adawa. Kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari, dan haka ya ɗan uwa musulmi, wato kowane mutum ya duba ya ga kusanci ko nesancinsa da ayar alqur'ani ko hadisin manzo Allah bisa ga fahimtar magabata na gari. Daga lokacin da zaka yi watsi da fahimtar Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, daga lokacin da zaka ce Abdullahi dan Abbas ba kowa bane ba, Abdullahi bin Umar ba kowa bane ba, Aisha ba kowa bace ba, wani ba kowa bane, hum rijal wa nahnu rijal, su mazaje ne mu mazaje ne, kogin da suka shiga suka yi iyo mu ma sai mun shiga mun yi iyo, mun kamo kifin da kanmu, to daga lokacin nan ka zabarwa kanka tafarkin barka, ka bi tafarki da ba na tsira ba, ba inda za a yi ka tsira sai kana kan tafarkin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin da yace wa ana ashhadu anna aliyan qatalahum, ina ba da shaidar aliyu ya yake su, wa ana ma'ahu, kuma ni ina cikin rundunar aliyu ta yaƙa su, di abin rajuli allan na'ati alladhi na'atahu nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo da wannan mutumin a bisa ga siffar da manzon Allah ya bar cikin hadisi, ga siffar a tattare shi kafin a kashe shi. Qala yati fa nazalat fihi wa minhum man yalmizu ka fi sadaqat, yanzu wannan hadisi da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo shi domin dangantaka da wannan aya, kamar yadda yanzu na kawo shi wajen fassara wannan aya. Da wuya kaga wani mai tafsiri wanda yake kulawa da hadisai wajen fassara ayoyin alqur'ani ba tare da ya kawo wannan hadisi karkashin wannan aya ba, to amma da yawa daga cikin zakakurai almuhaqqiquna yan bin diddigi cikin malaman tafsiri suka ce wannan hadisi ba ya da alaka da wannan aya ta fuskar fassara, domin wannan rabo da annabi yayi wancan mutum ya tashi ya ce baka yi daidai ba, ba wajen raba zakka ba ne, wajen raba ganaim Hunain ne, wajen raba ganima ce ta yakin Hunain ne, saboda yakin Hunain ne ana kwatanta shi da yakin Badar, wajen kowanne ya zama wata fatihatu khair, mabudin alkhairi, wato nasara mai yawa da kuma ganima da aka samu a ciki, to a wajen wancan rabon ne. Don haka kawo hadisin a nan gurin da yawa daga cikin malaman tafsiri suke yi yana daga cikin yalwata ma'anar aya, amma in dai ayar ce tsantsa tana magana ne akan munafikai, tunda an faro daga wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni, ga wa minhum man yabzuka fi sadaqat, ga wa minhum, wato ainihin da za ta zo nan gaba, minhum minhum da za ta zo nan gaba dan ciko, duk siffa ce ta munafikai. Ina fatan kun fahimta, amma dai a takaita hadisin ko shakka babu yana nuna cewa mutumin da zai ga cewa ya wadatu daga abinda manzon Allah ya zo da shi to yana cikin ramin halaka, mutumin da zai ga cewa ya wadatu daga siriyar sahabban manzon Allah to kuma yana cikin halaka. Sannan kuma ba a auna gaskiyar mutum ko rashin gaskiyar sa ta hanyar yadda ya taurare akan addini, abinda ake lura da shi hujjar sa, ya kuskure akan addini ya taurare har ya mutu akai, to wannan kuma bai zama hujja ba. Amma menene fahimtar sa, yaya ilimin sa, kitataccen ilimi ne ko gurbatacce ne, to wannan shine abin da ake kafa hujja da shi tattare da mutum. Amma kawai idan muka ce yadda mutum ya zama mai zafin riko da addini, ba muna da wanda suke azumin wata uku ba, sai mu ce daidai suka yi tun daga Rajab, za su yi Rajab gaba daya, su yi Sha'ban gaba daya, har sai Ramadan, sai an ga watan karamar sallah sannan su sha ruwa. Amma mu mun tabbatar cewa ba akan tafarkin manzon Allah suke ba wannan, tunda manzon Allah bai koyar da wannan ba. Mafi tsananin ko mafi wahalar ko mafi yawan azumin nafila da manzon Allah ya nuna cewa ya halatta ai shi ne azumin Annabi Dawud. Lokacin da Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce zan iya yi sama da uku a wata, ya ce yi kaza, ya ce zan iya yi sama da kaza, zan iya yi sama da kaza, har Annabi ya ce to kai yau gobe ka huta, jibi kai gata ka huta, ya ce domin shi ne azumin Annabi Dawud. Wa kana ahabbu siyami ila Allahi siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman, sai ce zan iya yi sama da haka, sai manzo Allah ya ce babu azumi sama da haka, inda ni nafila ne, babu azumi sama da haka. Abdullahi bin Amr bin al-As sai dakata inda manzo Allah ya dakatar da shi. To kaga a shekenan mutum idan ya dauki abu da zafi wannan, sai a bincika a ga menene hujjar sa, kar ya burge kadan karfin rukun da yayi da abin, ba ya da sassauci akai, wannan ba zai zama abin burgewa ba, sai in abin da ya rike din daidai ne, gaskiya ne, bai saba wa tafarkin magabata ba. آية تقبع الله سن إنما الصدقات
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
wannan ke ƙara nuna cewa lalle ayar tana magana ne akan zakka da aka ce as-sadaqati dama dai sadaqa suna ne daga cikin sunayen zakka in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas sannan ga kuma min amwalihim sadaqatan ga kuma innama sadaqatu lil fuqara lalle maganar zakka ake ba maganar raba ganimar hunaini ba ubangiji yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha والمؤلفه قلوبهم انما الصدقات سندي زكوكي idan ana yin jami'in zakka a zakoki a Hausa ko kace dukiyoyin zakka lil fuqara suna tabbata ne ga fakirai wal masakin da kuma talakawa wal amilina alaiha da wadanda suke ma'aikata akan ita zakka din ko dukiyoyin zakka والمؤلفه قلوبهم da wadanda ake son a tausasi a karfafi zukatansu akan imani ko a tausasa zukatansu akan musulunci akan imani liɗin dan suka ce la mutamliki ma'ana haƙƙin su ne mulkin su ne su wadannan su za a baiwa zakka to mun yi bayani a baya dangane da menene bambanci tsakanin alfaqir da almiskin shin wane ne yafi tsananin bukata wadansu malamai suka ce alfaqir shine yafi tsananin bukata wadansu suka ce almiskin ne yafi tsananin bukata mun karanta wadansu hujjojin daga ciki amma ƙari akan abin da muka karanta cikin hujjar wadanda suke ganin lalle alfaqir shine yafi suka ce a larabci shi yafi bukata haka kuma a qur'ani tunda qur'ani ya sauka da larabci don wani na cewa innal faqira allazi kanat alubatuhu wafqa al-iyali ولم يترك له سبب معنى wannan ke nuna ashe fakiri a wannan zancen da nake so in gina yafi miskini dan saboda yana da dabba da take wakkal iyali ta ishe shi yana da dukiyar da ta ishe shi shi da iyalinsa Allah walam yutrak lahu sabab sai dai ba ya da rara abin da ya dora akan bukata cikin dukiya abin da ya dora akan bukatar shi da iyalinsa da haka sai suke ganin tunda har yana da halubatuhu wafqal iyali to kenan yana da wani abu amma miskini ko baya da komai suka ce domin daga sakana sukunan ne wato ma'ana ajaza anil harakati har ma ya kasa motsi saboda talauci ko saboda karancin abinci ko saboda yana jin tsoron fita a ganshi huntu tsirara baya da tufafi miskini din kenan haka suka ce amma dai waɗansu malamai daga cikin malaman lugha waɗanda suka fi zurfafa irin su al-asma'i wanda hujja ne a babin lugha yace gaskiyar labari shine al-faqir shi yafi tsananin bukata al-miskin yafi shi wadata yace hakan yake a larabci hakan yake a qur'ani yace a qur'ani dai dama an ce amma safinatu fakanat limasakina tunda har suna da jirgin ruwa kaga suna da wani abu amma fakirai ko Allah yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard la yastati'una darban fil ard ba su da abinda za su mayar daga kwabo ya koma kwabo biyu daga taro ya zama sisi daga sisi ya zama nai daga nai ya zama sule ko dake wannan yaran da ne shekarun da suka wuce ko ba su da abinda za su juya daga naira 10,000 ya zama 11,000 daga 11,000 ya zama 15,000 ba su da wannan ba su da abinda za su sarrafa la yastati'una darban fil ard yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at-ta'affu ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas al-hafa ashe kenan tunda la yastati'una darban fil ardi wannan kuma amma safinatu fakana lil masakin ya'maluna fil bahri kaga suna aiki suna da abin da suke juya ya zama kudi wannan ko la yastati'una darban fil ardi kaga ba su da abin da suke juya ya zama kudi wa ya fi bukata kenan lalle fakiri ya fi tsananin bukata sama da almiskin miskin yana da yar wadatar sa amma fakiri kuwa bai da komai kenan kakkab yake bai da komai da haka dai dukkanin su kowanne ana bashi zakka kar ku manta kuma da maganar da nayi cewa malamai suka ce إذا اجتمع استرقى وإذا افترق اجتمع wani ma daga cikin malamin lugha yace shi a wurinsa da alfirkin da alfakir da almiskin duk ɗaya ne, amma Ibn Jarir at-Tabari shugaban masu tafsirin duk duniya yake cewa a hakikanin gaskiya ka iya cewa matsayin su ɗaya ta fuskar tattalin arziki, samun su ɗaya da alfakir da almiskin bambancin ɗaya ne. Alfakir baya tambaya, amma almiskin yana tambaya. Alfakir wahala za ta yi wahala, ba zai ce muku komai ba, yana kallon ku kuna juya kuɗi, yana kallon ku kuna ci, baya cewa komai kuma yana jin yunwa, sai in kun tuno kun ce bari a bashi to sai ya karɓa, amma almiskin zai ce fa babu fa, jefa na kuwa na banci ba, sai ya yi bayani. Haka Ibn Jarir at-Tabari ya faɗa, ga kuwa ai Ubangiji ta'ala gashi ya faɗa, lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan. Lafazin ilhafan suka ce asal ma'anarsa aslan ba wai tambaya ta naci ba, tambayar da ba ta naci ba, ba sa roƙa mutum. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ce inna masadaqatu lil fuqara'i, in an tashi ba da zakka za a ba al-faqir, shine talakan da yake da hakuri da wadatar zuci baya tambayar mutane. To wannan lalle a bashi zakka idan an tashi, ba sai ya zo ya zubar da ruwan fuskar sa ba ya ce gani, sai a bashi. Sannan wal masakin, waɗanda suke roƙo din ma kada roƙon ya hana a basu, su ma sai a basu, in sun roƙa sun ce lokacin zakka yayi suna sa rai, su ma sai a basu. Lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha, lafazin al amilina alaiha ya shafi wato as-su'atu jam'i na sa'i, sa'i shine wanda ake wakiltawa dan ya je karɓo zakkar mutane, don zakka ba a kyale masu kuɗi da talakawa, sai gwamnati ta shiga cikin harkar zakka. Gwamnati za ta san account ɗin kowa a garin nan, wani a banki kaza yana da account da kuɗi kaza a ciki, wani yana da kaza, wani yana da kaza, wani yana da saniya 100, wani yana da raƙumi kaza, wani yana da tumaki kaza, duk a lissafa suke. Da shekara ta yi kakaf sai a tura ma'aikata. Dama an karɓo lissafi daga banki, an riga an san ko menene, inda gwamnati suna da wannan horumi ta san lissafin ka a banki, kuma ta karɓa ta san nawa ne, ta ce to zakkar ka bana ta kuɗi in dai asusu kaza ne kaza ne, asusu kaza ne kaza ne, asusu kaza kuma kaza ne, a garken ka na gari kaza da kake kiwon shanu wannan saniya kaza ta kama, kiwon raƙuma raƙumi kaza ya kama, tumaki da awaki kaza suka kama. To mutanen da ake turawa don su je su taya kan lissafi a ƙididdige a san nawa ne, su ne as-su'atu, su ne kuma al'amiluna alaiha. To cikinsu akwai wanda koro dabbobin za su yi don su kawo su wajen amir ko wajen khalifa, akwai waɗanda lissafi suke a rubuce, akwai waɗanda awo ake da su ta hanyar sikeli a ɗora nauyi, akwai wanda awo ake da su ta hanyar mudu, duk suna cikin al'amiluna alaiha. To a nan gurin malamai sun tattauna akan me za a ba al'amiluna alaiha cikin zakka. Imamu Shafi'i ya ce ku ba su abin da bai wuce ɗaya cikin takwas ba. In ya wuce ɗaya cikin takwas kuma ya zanto bukatar su ta ƙaru akan haka, to sai a ɗauka daga cikin treasury na gwamnati, cikin aljihun gwamnati baitul mali a cike musu. Ina fata an fahimta. Al'amiluna alaiha za a ba su zakka ko da su masu kuɗi ne a karan kansu, amma tun da an ba su wannan aikin. Shi yasa waɗansu malamai suka ce awannin su da aka ɗauka don lissafi da awo da kawowa da komowa da kaiwa da komowa, shi ake biyan su wannan awannin. Da haka sai a ga idan an ɗauki ma'aikaci zai yi awa kaza a yi ne, nawa za a ba shi? Waɗansu suka ce ba awannin za a kalla ba, aikin da suka yi, don mutum na iya ɗaukan awa takwas amma ya je aikin awa uku. In kun ba shi kuɗin awa takwas kun ga ya zalunce ku awa biyar kenan. Da haka za a kalli girman aikin, ganin damar sa ne zai ya gama sha awa ɗaya, ganin damar sa ne ya awa biyu, girman aikin za a kalla, sai a sa masa kuɗi daidai haka, sai a ɗiba cikin zakka. Waɗansu malaman suka ce cikin kuɗin zakka gaba ɗaya, waɗansu suka ce a ɗauka daga cikin kuɗin zakka kuma a ɗauka daga baitul mali, amma idan kuɗin zakkan sun zama kaɗan, in kuɗin zakkan suna da yawa sai a ɗauka daga cikin kuɗin zakka gaba ɗaya. A takaice dai al'amiluna alaiha suna da haƙƙi a zakka. Wal mu'allafati qulubuhum, sannan akan baiwa al-mu'allafati qulubuhum waɗanda ake son a lallashe zukatansu, a tausasa zukatansu, a karkato da zukatansu zuwa ga imani, don ta'alifin qulub na nufin tausasa zuciya, jawo ta a ɗora ta kan wani abu, ta yarda da shi, ta gamsu da shi. To nan malamai suka ce iri biyu ne, akwai al-mu'allafati qulubuhum cikin musulmai wanda sun musulunta amma musuluncin bai nuna ba, to waɗannan za a ba su zakka ko da su mawadata ne, idan an ga suna da son kuɗi sai a ba su kuɗin don kuɗin su jawo su. Musamman kuma in sun zamanto shugabanni ne masu fada aji a nahiyar da suke ko a ƙauyen da suke, shigowarsu musulunci zai sa waɗansu su shigo, to sai a ƙarfafe su shigo don a farauto sauran su shigo cikin addinin musulunci. Duk waɗannan ana ba su daga cikin zakka. Sannan kuma akwai waɗanda aslan ba su riga sun musulunta ba, amma ana sa ran idan an ba su za su musulunta, to su ma suna cikin almalla fi qulubuhum za ba su zakka. Sannan kuma akwai wadanda ba su riga sun musulunta ba, ba a tsammanin za su musulunta ma kwata kwata, amma ana ganin in an ba su za su kyale mabiyan su musulunta. Amma idan an hana su ba za su bari kowa ya shiga musulunci ba, gaba ɗaya a wannan karkarar gaba ɗaya an riga su ba wanda zai shiga musulunci. To a irin wannan sai a ba su don su kyale qawafilud da'awiyya, wato kungiyoyi na da'awa, gungu na masu da'awa su shiga yankunan su je su yaɗa musulunci a cikin ruwan sanyi. Dan duk inda kake son ka shiga, duk nahiyar da kake son ka shiga, idan nahiyar ce ta maguzawa sai ka nemi shugaban maguzawan wajen, in nahiyar ce ta musulmi masu rauni sai ka haɗa kai da lawani, sai ka haɗa kai da dagaci ko limamin ƙauye idan kana son a zauna lafiya. In ba haka ba, limamin ƙauye sai hana ka wa'azi, shi ake ji a garin, shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ɗinsu. Su a wurin mutanen garin ya fi Abubakar, ya fi Umar, ya fi Usman, tunda ba su yi ilimi ba, shi suke ganin malami. To kai kuma sai ka nemi haɗin kansa don ka yi da'awa a wajen. Amma idan ka fara zuwa ka sauka a garin ka ɗauka shi ɗin ba musulmi ba ne, ka kafarta shi, kaga ba zai bari sauransu saurare ka ba. A takaice dai, cikin almu'allafati qulubuhum akwai waɗanda suke musulmai, akwai kuma waɗanda suke ba musulmai ba. Musulmai masu raunin imani wanda sa bai shiga musulunci, musulmai waɗanda suke ana ganin sai an ba su musuluncin zai nuna, da kuma waɗanda ana sa ransu musulunta, ko kuma a idan an ba su za a kubuta daga sharrinsu. In ko ba a ba su ba, to ana cikin sharrinsu, kullum za su tayar da rigima da tashin hankali. To sai a ba su, ka duba hikima ta addinin musulunci. Idan ya zanto za ka iya lallashin wanda ba musulmi ba don ya shiga musulunci, don me ba za ka lallashi ɗan uwanka musulmi ba don ya fahimci shari'a? Amin babu aula kenan. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi, lafazin ar riqab jam'i ne na raqaba, raqaba a larabci wuya, amma aka ambaci wuya ana nufin bawa, don shi bawa ana ɗaura masa igiya ne a wuya, to sai aka ambace shi da sunan wuya ɗin. Ar riqab ya zanto bayi, to bayi kuma su ma kala kala ne. Akwai bawa wanda yake al-mukatab, ubangidansa ya riga ya rubuta masa fansa cewa kawo kaza ka fanshi kanka. To duk irin bawan da aka rubuta masa fansa ya riga ya fara biya, bai riga ya fara biya ba, al-mukatab kenan, to za a iya bashi kuɗin zakka don ya fanshi kansa. Daga nan gurin bawa na biyu, bawa da wanda yake tsantsar bawa yana hannun ubangidansa, amma kuma shi musulmi ne. To wannan za a iya zuwa a saye shi daga hannun ubangidansa da kuɗin zakka. Ina fata an fahimta, don ya zanto an shigo da shi cikin addinin musulunci. Akwai bawa wanda yake al-muba'ath, wani sashin sa bawa, wani sashin kuma yana da ƴanci. Kamar mu biyu muka mallaki bawa, mun haɗa kuɗi mun saya, daga baya sai nace ni na ƴantar da nawa sashin. To kaga yanzu rabin sa bawa ne, rabin sa kuma wato ainihin ɗa. Sai ya zanto a yau Asabar shi bawa ne saboda haƙƙinka, kai zai maka aiki zai maka kaza, amma gobe Lahadi kuma shi ɗa ne saboda haƙƙina ne, ni kuma na ce na ba shi ƴanci. Yau bawa gobe ɗa, yau bawa gobe ɗa, kaga muba'ath kenan. To shi ma wannan a iya ba shi kuɗi don ya fanshi rabinsa, ya zanto cikakken ɗa idan ya zanto musulmi ne. Ina fata an fahimta. Sannan daga cikin ar-riqab ya iyawa an yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba, an kama fursunonin yaƙi cikin musulmai da yawa. To ya halatta ya amfani da kuɗin zakka don a fanso su daga hannun kafirai, a ƴantu su, a ba su ƴanci su zo. Duk waɗannan yana cikin fir-riqab. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ya ce wa fir riqabi, sai kuma ce wal gharimina. Sannan a iya bayar da zakka don gane da waɗanda suka ci bashi su ne al gharimina, waɗanda suka ci bashi. To malamai suka ce shi bashi kala kala ne. Akwai bashi wanda ya shafi kanka kai da iyalin gidanka, wata matsala ce ta taso maka, katangar gidanka ta faɗi da damana, an yi iska ya kwaye maka rufin kwano, to sai ka ci bashi don waɗannan bukatun. To kana cikin waɗanda suka cancanta a ba su zakka kenan. A'a, jarinka a kasuwa ya karye, kai kuma ka iya kasuwanci, sai dai kuma yanzu ba ka da kuɗi, sai ka ci bashi ka zo kana sarrafa kuɗin ta fuskar kasuwanci, to har yanzu kana cikin waɗanda za a iya ba su zakka kenan. Ko kuma a'a, ka ci bashi ne don raba faɗa tsakanin mutane, an yi jayayya tsakanin wane da wane, ko su wane da su wane, kan kuɗi naira 40,000, naira 30,000, kaga ana nema a yi faɗa, a yanke zumunci, a tashi hankali, sai ka ce ku yi sulhu a tsakaninku, ni na ɗauki kuɗin suna kaina zan biya. To wannan idan kai wannan kana cikin waɗanda suka cancanta a ba su zakka. Dan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi irin wannan, ya je wajen manzon Allah ya faɗa masa ga abin da ya faru. Manzon Allah ya ce ijlis hatta ta'tiyana sadaqa, zauna har sadaka ta zo mana, sai a ɗauka daga cikin kuɗin zakka, wato ainihin a baka. Ko kuma wane ya mutu ana bin sa bashi, sai kace bashin ya dawo kaina, to kai din nan da kace bashin ya dawo kaina, kai ma ka tantance idan an zo rabon zakka kuma, wato ainihin a baka zakka. Sune wal gharimi, duk wannan suna cikin algharimun. To duka ga waɗannan ababai ne na halal. Amma mutumin da ya ci bashi dan aikata wani abu na haramun, to wannan ba a bashi daga cikin me kudin zakka. Duk mutumin da ya ci bashi dan aikata haramun, ya ci bashi dan ya je gina sulima, ya ci bashi dan ya je gida dan kallo, irin wanda ake tara yara kanana tarbiyarsu suna lalacewa, ana haska musu fina-finai na fatsara da rashin mutunci, ana shagaltar da su da wasanni. To irin waɗannan mutum ya ci bashi yayi wannan, kuma ya zo ya ce a bashi daga cikin kudin zakka, ba za a bashi ba, dan bashin da ya ci na sabo ne. Ya ci bashi dan yin sana'a ta giya, ko sana'a ta sayar da alade, ko kuma ya sarin karnuka daga nan arewacin Najeriya ya kai kudu, inda zuwa a wajensu da rago da kare darajarsu ɗaya. Saboda haka duk wanda yake irin wannan, yake irin wannan business din, kaga ba za a bashi ba in ya je ya ci bashi, dan saboda bashin da ya ci na menene, na haramun ne. Ko ya ci bashi yayi tata, kuma ya je kuma da ya yanki tatar kuma sai aka tatake shi ko bai ci ba, ba zai zo ya ce kuma tunda ya ci bashi yayi tata kuma ya faɗi ba an cinye shi, to kuma a bashi cikin kudin zakka, duk ba za a bashi ba, sai bashi wanda yake na halal. Dan ba za a karfafe shi ba akan sabo. Allah ya ce wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. والغارمين كنن سي الله يتي وفي سبيل الله sannan kuma ana ware kudin zakka dan fi sabilillah. Lafazin fi sabilillah yana da ma'ana iri biyu, ma'ana tsukakkiya da ma'ana mai fadi. Ma'ana mai fadi fi sabilillah ya tafi dukkan wata kafa ta alheri. Buga littafi na addini yana cikin fi sabilillah. Gina masallaci yana cikin fi sabilillah. Daukan nauyin mai wa'azi ka tura wadansu kauyuka yaje ya zauna yayi wata uku, ka bashi albashin wata uku dan yaje ya karantar da sababbin da suka shiga cikin addinin musulunci, wannan yana cikin fi sabilillah. Yaki yana cikin fi sabilillah. Sayan kayan fadan yana cikin fi sabilillah. Tanadar abincin da sojojin yaki za su ci yana cikin fi sabilillah. Wannan ka kalmar fi sabilillah da wannan fadin kenan, haka wadansu malamai suka dauke ta. Wadansu malamai suka ce duk da kalmar fi sabilillah tana da fadin da ta shafi wadannan bangalori, amma fa fi sabilillah za a takaita ta ne a yaki, dan galibi ghalabatul isti'mal a cikin alqur'ani rinjayen yin amfani da kalmar ana yin amfani da ita ne kadai a abin da ya shafi yaki. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Dan haka da abin da ya shafi sojojin yakin musulunci, da abin da ya shafi makamin su, da abin da ya shafi abincin su, duk wannan na cikin fi sabilillahi. Idan an sai wa sojoji kayan yaki da su fi musulunci, aka rarraba musu, in sun je yaki suka dawo kuma sai a ajiye a inda ake ajiyewa, bai zama na ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun su ba, har gobe kuma in za a sake fita jihadi kuma a sake rabawa waɗansu, ko na jiyan ko waɗansu daban. Amma abincin da suka ci wannan kaga amfani suka yi da shi, kaya da za su sa na sanyi in lokacin sanyi ne amfani suka yi da shi, sulken yaki da riguna bulletproof da wannan amfani suka yi da su, honar kwano duk amfani suka yi, za a dawo da ita a ajiye ta, haka riga ma bulletproof za a yi amfani da ita a dawo da ita don wani lokacin kuma a sake tafiya da ita. Ina fata an fahimta. Duk wannan yana cikin fi sabilillah. Dan haka waɗansu malamai suka takaice fi sabilillah cewa yaki kadai ake nufi da abin da yake da alaka da yaki. Waɗansu malamai suka ce duk da cewa kowace kofa daga cikin kofofin alkhairi za ta dauki ma'anar fi sabilillah, amma kar mu tsuke kalmar da yawa ta yadda yaki kadai take nufi, amma kar mu faɗaɗa ta da yawa, waɗansu ababai na nesa da su shigo ciki. Sai dai mu kalli me manufar yaki. Manufar yaki ci gaban addinin musulunci. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله كذا يأتي كلمة الله لتكون كلمة الله هي الأولياء دان كلمة الله تزنتو مدعوكك يا يدتك أزلا وأبدا تسكب دوانزواء كان حكا دان حكا أكسر أنت يجي تو دهك دو أبين دزي تيمكا وجان كلمة الله انت كفو أبنك سايسك تكين في سبيل الله آنان كذا واتو كنان روكا نوي مالبي مي وأزي وان ذاك تولا وان كوي دا أكسامونا أدد يسم مسلنتا ka ajiye shi duk wata naira 10,000 har wata 6 kaga 60,000 ko shekara daya 120,000 dan Allah idan zai je zauna duk wata 6 10,000 so 60,000 yayi wata 6 na tabbatar zai iya karantar da su 40 hadisi, zai iya karantar da su al-usulus salasa, zai iya karantar da juzu'u amma bit tajwid wa tafsir a tajwidance da kuma tafsirance da qira'anci a cikin wata 6. Idan ko har malami zai karantar da wannan mai 60,000, sannan adadin mutanen da za su ci moriyar tashi, inda ilimi ke da amfani, yanzu nan in mutum uku ne haka zan yi wannan maganar, in adadin mutanen da ke gabana dinnan ne kamar 2,000, 3,000 ko sama da haka idan hada da wanda suke waje, to kuma haka dai zan yi wannan maganar sautin ba sai na ƙara da yawa ba, ni din dai ni ne kuma su mutanen kuma duk suna ji. To a sai kenan idan ka tura shi in mutum goma ne ma wannan kuɗin za su yi wannan aikin, tunda dai shi dai zai iya karantar da mutum goma. In sun nunku sun kai 20 haka, in sun kai 30, in sun kai 100 dai duk zai iya yi. To a sai kenan 60,000 ba komai bane ba. Ya kamata ma tunda kauye za mu tura shi mu dauke daga batun 60,000 mu mayar da abin 20,000, saboda mu kwadaitar da shi wajen zaman kauye. Kai ka sani nawa ne za su kammala makaranta ya je yana ta neman aiki a dauke shi koyarwa, da an kai shi Sakandaren kauye ya yi ta safa da Marwa Ministry of Education sai ya biya ne mutane safa an dawo da shi binni. Ina ba ta an fahimta ballanta na wanda za ka tura wancan, amma galibi bambanci shi ne mai aikin da'awa yana da commitment, yana da iltizami, yana da ash'ur bil mas'uliyya, yana da jin nauyin da ke kansa na isar da musulunci. To amma duk da haka sai mu karfafe shi. Idan abin ne za mu ba mutum 10,000 wanda za mu tura kawai sai mu ba shi 15,000 kuma ba shi 20,000, kuma wannan zai sa mu zuga shi cewa ba ka je bane dindindin wata shida da yayi lissafi ya ga 20,000 so shida 120,000. To idan na zauna binni mai zan kulla in samu wannan cikin wata shida, sai ba komai bari in je da zaman banza gara aikin kishiya in ji mata, ma'ana sai mutum ya tafi dai yana ganin da zaman banza haka kila zai dauka a zuciyarsa. To amma idan ya je sakamakon kyakkyawan niyyarsa a hankali sai ga Allah ya masa budi, sai ga yana kwadayin wajen, sai gaban da waɗannan da ya je don su waɗansu kuma suna ƙara shiga musulunci. Don girman Allah a wata shida ka kashe 120,000, an karantar da mutum 100 fatiha da za su yi sallah, da ahalarin da za su san qabli da badi, da arba'un hadith da za su san adab, da usulul salasa da za su san waɗansu mabadi na tauhidi alaman haji ahlus sunna wal jama'a. 160,000 an karantar maka da mutum 100 wannan, ai wannan arhar ma ta yi yawa. So nawa mutum yake kashe kuɗi a birni a shirme wanda ko bai jawo mutum ɗaya cikin addinin musulunci ba? So nawa idan muka tashi ko abin hawa da za mu hau, motoci da za mu hau, ko takalmi da muke takawa, ko kuma gidaje da za mu yi da dogayen katanga da kayan alatu, sai ga cewa abin da za ka kashe a ban ɗakin ka kaɗai, ban ɗaki inda za ka shiga wanda larura ta kai ka ba zaɓin ka ba, in a zaɓin ka ne kar ka shiga ban ɗaki, larura ta take kai mutum. Shi yasa idan mutum ya je zauna ya kammala larurar baya zama, Ibnu Taymiyyah ya ce da ya gama fita yake saboda larurar ta kashi. To a ban ɗakin wani sai mutum ya kashe 3,000,000 a ban ɗaki, gidajen irin mala'u sai mutum ya kashe 3,000,000 a ban ɗaki, wani ya kashe 4,000,000 a ban ɗaki, wani 2,000,000 a ban ɗaki. Sun girma Allah, ban ɗaki juji wurin zuba datti ka kashe masa 3,000,000 a kan me? 3,000,000 nan idan za ka ɗauki malami da zai je wa'azi ya musulantar da mutane a ƙauyukan da ake buƙatar musulunci ya kai, idan ma za ka ba shi 20,000 mai rumuni ya zama 30,000, sai me? Ya je ya zauna a wannan garin, ka sai masa mashin, idan za a je a yi masa gida a ƙauyen a sai masa ɗan janareta ɗan kankane, a gina masallaci a ajiye shi a wajen, a ce ba za ka bar garin ba sai an samu wanda zai zama maka halifa zai iya limanci ko tsawon shekara ɗaya ne ka je ka zauna. Amma dai an tanadar maka abinci shekara a garin, an tanadar maka mashin na zuwa cin kasuwar ƙauye, an tanadar maka gida da za ka zauna, duka cikin waɗannan fa in dai masallaci ne a ƙauye da komai da komai, dan Allah da masallaci da gidan liman kan zai fi 1,000,000? Kaddara 1,100,000, kaddara 2,000,000 tsakanin masallaci da gidan liman da abin da liman ɗin zai ci tsawon shekara ɗaya. Amma sai ɗan ba zai taɓa hasko maka wannan ba. Idan kuma an kawo maka wannan sai kaga zaka talauce, ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Amma da mutum ya zo wajen gyaran ban daki, wajen labulan gida, wajen wadansu ababe, sai mutum ya kashe miliyoyi kuma babu lada, kuma sai ya zama abin tambaya a gaban Allah, ya kai ka samu, ya kai ka kashe, ka samu an ji ta hanya mai kyau, ya kai ka kashe, kace ya ubangiji labule ne wannan amsa ce kam, ya kai ka kashe, ya ubangiji gyaran ban daki, ya sanya mabul a ban daki mai tsada irin da malaku, sanya kan famfo yana kyalli kuma an diga masa ruwan zinari, in girman Allah mai mutum zai cewa Allah ranar tashin kiyama. Akwai aiki a gaban mu sosai da sosai, duk wahalhalun da kuke ganin muke samu muke sayo su da kuɗin mu, in mun bi hanyar da Allah ya tsara mana babu wahala a ciki. 3,000,000 dai a ban daki, kaddara 3,000,000 ko da baka je kawai ka kai malami ba, aje ina ta faɗa ne akwai ban ɗakin fa da ya fi 3,000,000 wallahi kuwa. To kaddara 3,000,000 sai ka samu wata unguwa kamar ka je ko bulunkuto a nan gurin ko ka je London ciki ko wata dai unguwa, ga matasa zunzurutu, ba aikin yi, babu sana'ar yi, ba kuɗin juyawa, babu aiki, babu kamfanoni masu zaman kansu a gwamnati, babu guraben aiki. Sai ka kashe miliyan biyu ko miliyan ɗaya ka buɗe wata cibiya ta koyan sana'a, za a koyi aikin kafinta, za a koyi aikin walda, za a koyi aiki na lantarki da haɗa waya da waya, za a koyi aikin gini. Duk inda ka tashi ka kama wani gida haka mai ƙaramin kuɗi 500,000 kaɗan, sai fili 500,000 aka zagaye shi, aka yi rumfar kwano, aka zuba kayan aiki na miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi, kaddara na miliyan ɗaya kaɗai, aka dubi malamin da zai bayar da training ɗin, albashinsa a wata nawa ne, aka ware masa malamai guda biyu ko uku da za su yi wannan aikin, kowa albashinsa kamar misali 20,000 ko 25,000, aka ware musu kuɗin wata 7, aka ce yaran su zo su yi, aka ware malamin addini da zai karantar da su addini, wannan suna koyar da su sana'a, wannan suna karantar da su addini. Ayi haka a nan garin, ayi a Kano, ayi a Zaria, ayi a Sokoto, ayi a Gusau, ayi a ko'ina, ayi a birni, ayi a ƙauye. Kaga za a rage rara na marasa aiki da muke da su cikin matasanmu, waɗanda kullum su ne suke zama wa ƙudul fitna, makamashin fitna. Duk wanda yake sai tayar da rigima, ga sanan araha masu tayar da ita. Kuɗin da za ka bayar a yi rigimar ‘yan kaɗan ne, kuma ba su da mustaqbal, kuma haushin kowa suke ji. Saboda suna ganin gabaɗaya society ya watsar da su, ba ruwan gwamnati da su, ba ruwan mai kuɗi da su. Saboda haka su busu kiba ma, yau idan ka baiwa wani ƙaho ka ce a busa, kiyama ta tashi, wallahi zai busa. Ba abin da ya dame su. Cikin tashin hankali yake shi da gidansu, gani yake gara a tashi kiyama ma, kowa sai ina ya tafi. To a nan gurin kaga dole gwamnati ta yi wannan, dole masu kuɗi su yi wannan, da kuɗin zakka a yi wannan, da treasury na gwamnati a yi wannan, da kuɗin local government a yi wannan, da na jiha a yi wannan, da na karo-karo na masu kishiyar addinin musulunci a yi wannan. Sai a rage yara waɗanda suke irin area boys ko waɗanda suke shiga a amfani da su wajen harkar daba, wajen wani ecomag, wajen wane ne, waɗanda su yi ta karkashe juna, a yi ta kai hare-hare. Ka duba abin kunyar da yake faruwa cikin Ramadana, a ce an kai hari gidan wane, an fatattaka gidansa da bindiga ya sha dikar, an kai hari gidan wane a gari na musulmi, da wanda ya kai harin, da wanda aka yi wa harin, dukkaninsu musulmi. Me yafi wannan takaici da bakin ciki? Wa'azi irin wannan ba zai warware matsalar ba, shi tunatarwa yake. Amma idan mai wa'azi ya yi nashi ya sauki, gobe sai wani mai kuɗi shi kuma ya fara nashi aikin, sai wani jami'in gwamnati ya fara nashi aikin, gwamnatin jiha ta fara nata, ta ƙaramar hukuma ta fara nata, masarauta ta fara nata. Dan dukkaninmu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama, tun daga Emirate Council har zuwa Gamman House, har zuwa Secretariat na local Gamman, dukkanmu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ubangiji ta'ala ya ce wa fi sabilillahi wa bin sabili, cikon na takwas wanda ake baiwa zakka shine matafiyi, ibn sabili matafiyi. Suka ce matafiyi shine mutumin da a nan garin a halin tafiya yake. To za a ga halin da yake ciki yanzu, sai a bashi zakka. Idan yana da wadataccen guzuri ba za a bashi ba, in guzuri ya yanke masa sai a bashi zakka, ko da a garin sa yana da kuɗi. Waɗansu suka ce a'a, ba da zaran guzurin sa ya yanke za a bashi zakka ba, sai a duba a ga yana da waɗanda ya sani a garin ya iya cin bashi, tun an san shi a garin sa yana da kuɗi. Idan har a garin akwai wanda za su bashi bashi, to ba za mu bashi zakka ba. Amma idan a garin ba a san shi ba, ba a san shi can a garin su shi ma yana da kuɗi ba, to kaga ba mai bashi bashi, dan haka anan gurin sai mu bashi zakka. To amma suka ce shi ma dole mu kalle shi, shin tafiyan nan tasa tafiya ce ta halal ko tafiya ce ta haram? Idan tafiya ce ta neman ilimi, kaga tana cikin fi sabilillahi ta kanta. Idan tafiya ce ta sada zumunci, idan tafiya ce ta ziyartar ƴan uwa, idan tafiya ce ta ziyartar abokanai, duk wannan tafiya ce ta halal. Amma idan mutum yayi tafiya wanda take sa sabo, yayi tafiya dan sata, yayi tafiya dan fashi da mukami, yayi tafiya dan ije wajen wata farkarsa, wajen wata karuwarsa, wajen wata girlfriend ɗinsa, bari mu faɗa ƙarara, saboda kar ya ɗauka karuwa daban, girlfriend daban, ko ba haka ba? In dai ba aure za ka yi ba, me ye bambancin? To duk wanda ya doguwar tafiyar irin wannan, sai guzuri ya yanke masa. Kuma shi tafiyar da ya je wajen budurarsa ba neman aure ba ne ba, guzuri ya yanke masa. Baya cikin waɗanda za a baiwa a ce wai ibnu sabili ne, ba wani ibnu sabili. Ya taka da ƙasa, ya taka da ƙafa, ya koma gida. Ubangiji ya ce faridatan min Allah, wannan farilla ne daga Allah, ya wajabta akan kowa da kowa. Wallahu alimun hakim, Ubangiji ta'ala shi ne alim, masani sannan kuma hakim, mai hikima cikin al'amuransa. Akwai ragowar al'amura da suke da alaka da wannan aya, amma suna da faɗi, amma dai ga waɗansu a gurguje. Na farko, shi idan mutum ya fitar da zakka, sai ya baiwa dukkan waɗannan ajujuwa guda takwas kowanne, sai ya samu wakilci, al-fuqara, al-masakin, al-amilina alaiha, المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن السبيل دول سياباسو ko in ya bayo fuqara ko kada ya wadatar ba sai ya bayo almaskin ko ya bayo almasakin ya wadatar ba sai ya bayo ba alamilin alaiha wadansu malamai suka ce labudda min alisti'ab dole sai an samu wakilci kowane aji ya zanto ya samu wakilci wadansu malamai suka ce a'a idan an baiwa kaso ɗaya cikin su ya halatta idan an kara da nabi ya halatta an kara da na uku ya halatta kai dai ka bayar a ɗaya daga cikin su ko biyu daga cikin su ko uku daga cikin su suka ce dan manzon Allah ya ce da Mu'adh bin Jabal ثم أخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم سيتم فترد على فقرائهم بيتب ومساكينهم وعلى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب سيتك إتاكا فقرائهم حديث النسك البخاري نسك المسلم سيتك أنا آية إتاكا أكون من بنغلي بندون بنغلي وأن المسألة تمي مهمانسي سأن المسألة تبيو تلك ديازم تلك سيأباش لك ko kuma sai in baya da aikin yi baya da sana'ar yi waɗansu malamai suka ce idan talaka yana da ƙarfin da zai je koye da ko koyo itace koye ciyawa to ba za a bashi zakka ba sai dai in baya da ƙarfin da zai wannan to wannan sai a bashi ko yayo ciyawa ba a saya ba to sai a bashi yayo itace ba a saya ba sannan sai a bashi suka ce manzo Allah sai la tahillu sadaqatu liganiyin wala li dhi mirratin sawi ذي مرة بأبوتين كالفي ذو مرة فستوى ذي مرة سوي وانديك بيدي تتسمي لكي ينقفو كما ينادى كالفي سكتي بذاء باش ذكابا هكو تنسو مالا ميسو كتي وانسو مالا ميسو كتي اي بيو فكيري اي بيو مسكيني كو من كالفين جيكين ساكن دا ديباية دا وداتا ذا اي باشي دان ابن دا اكي كالو تلوتين دا لشن وداتا انا فاتا ام فينتا سن نمكما شن دزارم متن ياسا من سابين ذكا شكي نشي ما بذاء باش ذكابا nisabin zakka yanzu a bana 173 to kenan duk wanda ya mallaki 173 zuwa sama shikenan kana bashi zakka ko kuma akan kalli wadatar mutun ne me ake nufi da wadata ka iya mallakar 173 ko ma 200 amma kuma kana da mace 3 kana da yaya 10 ko 12 ko 13 kana da iyayenka da suka kasa me wannan kudin da wannan yawan iyalin waɗannan kuɗin me za su yi wa wannan iyalin suka ce to wannan zai bayar tunda yana da nisabi amma kuma yan an ba shi zakka shi ma zai karba abinda 200 za ta wadace ne wannan iyalin da muka lissafa ba za ta wadace shi ba saboda haka dai ana nan ne hannu baka hannu ƙwarya ne shi ma don haka zai bayar kuma zai karba shi akwai zance daga cikin zantukan malamai wato ahlul hadith suka nuna haka kar ka ga wani mai babban albashi ka ce ai yana da matakin albashi ne kaza ba za a bashi zakka ba idan ka dubi matakin albashin dubi kuma yawan iyalan da ke karkashin sa mana ya da mata da jikoki kuma baya da wata hanya sai wannan albashin kadai a wata baya iya sarrafa komai kaga wannan ma duk zaka ba su zakka kenan da haka da wannan yana daga cikin masaloli muhimmai da ake tattaunawa a babin zakka sauran kuma in mun sake zuwa kan wata ayar ma ƙara magana akai ubangiji ce
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
كركم أنت أتوا كميدا نفتا أجيا وطن الجنسي بداتك وزدأك للصفا ذا أباس زكاني إمتم باية تكين أهل البيت أما إننا تكين أهل البيت شريفي نيشي إرن جدن النبني تبنغرن حسن كو حسيني تبنغرن نانا فاطمة تبنغرن كو وانيني يزمدي واتو شريفي تو بدأ باش زكابا هو داينا تكين الفقراء هو داينا تكين المساكين ko da yana cikin al'amilina alaiha ba za a bashi ba sai dai a bashi wato taimako ko kyauta amma ba za a bashi sadaka ba ko sadakar nafila ko sadakar wajibi duk ba za a bashi ba sai dai ya bari idan an yaki an samu ganima sai a bashi daga cikin khumusi fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lizil qurba nan sunan sa ya fito sai a bashi ubangiji yace wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa minhum daga cikin munafikai akwai allazina yu'dhuna an-nabiyya wadanda suke cutar da annabi wa yaquluna sai su rinka cewa huwa udhunun wato shi mai yawan sauraron magana ne in an fada masa ma'ana baya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, baya bambance tsakanin sharri da alkhairi, da abin da ka faɗa kawai sai ya yarda. Huwa uzul, haka munafikai wato suke faɗa. Ubangiji ta'ala ce qul udhunu khairin lakum, kace da su ai mai sauraron alkhairi ne gare ku banda sharri. Qul udhunu khairin lakum, mai sauraron alkhairi ne game da ku. Yu'minu billahi, yana imani da Allah a matsayin abin bauta. Wa yu'minu lilmu'minin, yana gaskata mu'minai. Mu'minai idan sun faɗa masa magana sai ya gaskata su saboda zahirin su, kuma shi bai san baɗini ba. Wa rahmatin lillazina amanu minkum, sannan kuma akwai kira'ar wa rahmatin, akwai kira'ar wa rahmatun. Na faro da rahmatin dai in ya adabinsa akan qul udhunu khairin lakum, yu'minu billahi wa yu'minu wa rahmatin, an gane ko udhunu khairin lakum wato udhunu rahmatin lakum kuma kenan. Wannan kira'ar Ali ibn Hamza al-Kisa'i, ɗaya daga cikin malaman kira'a guda bakwai daga cikin mutanen Kufa, kira'a ce mutawatira sabitun an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa rahmatin lillazina amanu minkum, ko mai saurare ne na rahama game da waɗanda suka yi imani cikin ku. Amma wallazina yu'zuna rasulullah, waɗanda duk suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lahum azabun alim, suna da azaba wadda take mai radadi, wato suna da azaba mai tsanani. Wato munafikai sun faɗa haka ne a daidai wajen wancan tafiya yakin Tabuka, suna cewa mu je mu bada uzuri ko mu kyale, sai wani ce ku je ku bada uzuri. Ai, baya ganewa tsakanin mai gariya da mai gaskiya, shi da abin da aka faɗa ya yarda. Kaga wannan aibatawa ne suke wa manzon Allah. Wa yaquluna huwa udhun, lafazun udhun a larabci ai asalinsa kunne, wato kenan an kawo shi a nan gurin ana nufin amfani da kunne din kenan. Min babi itlaqil ba'd ma iradatul kulli, itlaqil juz'i ma iradatul kulli kenan. Wato kenan a ambaci bangaren abu ana nufin dukkaninsa gaba daya. Wato suna cewa ai shi mai yawan sauraron magana ne baya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya. Sai Ubangiji ya yi musu raddi, yace eh, mai saurare ne amma banda sharri. Alkhairi kawai yake saurare, mai saurare ne amma na gaskiya banda ƙarya, baya sauraron ƙarya. In ma ka faɗa masa ƙarya, Ubangiji zai fallasa kai ya saukar da wahayi akan sa ya bayyana masa ƙarya kai. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'minin wa rahmatun lillazina amanu minkum. Idan muka dauki qul udhunu khairin lakum, abinnan qul udhunu khairin lakum yu'minu Allah rahama ne ga waɗanda suka yi imani cikin ku. A nan gurin wato ainihin akwai abu guda biyu da suke buƙatar faɗakarwa. Abu na farko, Allah ya ce wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim, duk waɗanda suke cutar da manzon Allah suna da azaba wadda take mai tsanani. To haka Allah ya ambaci wannan cikin suratul Ahzab. Ya ƙara a can gurin cewa Allah ya tsine musu, la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Allah ya tsine musu duniya da lahira, duk wanda suke cutar da Allah ko suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cutar da manzon Allah kuma shine ka dingina masa aibu, ka dingina masa wata sifa ta tawaya. To wannan cutar da manzon Allah ne, kaga kenan abu ne mai matukar hadari. Sannan abu na biyu, Allah ya ce yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina. Al-iman, kalmar imani idan an dingina ta zuwa ga imani da Allah, lafazin amana yu'minu yakan yi ta'addi ne bil ba, yu'minu billahi. Ina fata an fahimta. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. A takaice dai amana yu'minu idan an dingina zuwa ga Allah sai ta'addi bil ba, amma idan an dingina zuwa ga mutane sai ta'addi bil lam. Wa yu'minu lil mu'minina, can billahi nan kuma lil mu'minina. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu allati afatatma'una an yu'minu lakum amadadan bikum. Ina fata an fahimta. Ga kuma cikin kissar annabi Yusuf alayhi salam, lokacin da ƴaƴan annabi Yaqub suke cewa da shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina, shi yasa suka ce idan yayi ta'addi bil ba al-imanu ma'anarsa ya zama al-i'tiqad, amma idan yayi ta'addi bil lam al-iman ya zama ma'anarsa al-istislam wa tasdiq. Al-istislam, yadda da miƙa wuya da kuma gaskatawa, amma in yayi ta'addi bil ba al-i'tiqad dan sallamawar fili ba ita take nuna kudurin zuci ba, shi yasa abin da ya shafi Allah dole sai da kudurin zuci. Ina fata an fahimta. To sai Allah ya ce,
ya'liquna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin alam ya'lamu annahu man yuhadid illaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalika al-khizyul 'azim.
Ubangiji ta'ala yace yahlifuna billahi lakum liyurduku, munafikai za su ce me an yurduhuma, amma suka ce idan an ambaci ababai guda biyu jazal iktifa'u bi dhamirin wahid, ya halatta a wadatu da damirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba, kuma na kawo shawahid cikin alqur'ani da suke nuna haka a can gurin, da waɗansu daga cikin shawahid na larabci da suke nuna haka. Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu ramani bi amrin kuntu minhu walidi bari'an wa min ajli at-tawyi ramani gani ramani bi amrin kuntu minhu walidi bari'an ana kuntu minhu bari'an wa walidi kana minhu bari'an, amma sai kawo bari'an guda daya, kuntu minhu wa walidi bari'an wa min ajli at-tawyi ramani wa man yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharibu yani fa inni gharibun biha wa qayyarun la gharibun biha, amma sai kawo gharibun guda daya ba sai kawo guda biyu ba, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin allati alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu, shin ba su da masaniyar cewa duk wanda ya saba wa Allah da manzansa, almuhadadatu a cikin larabci ita ce almujanabatu, yakunu Allahu wa rasuluhu fi jambin wa anta fi jambin akhar, Allahu wa rasuluhu fi nahiyatin wa anta fi nahiyatin ukhra, Allah da manzansa suna wani bangare kai kana wani bangare ba ruwanka da su, umarnin Allah da manzansa suna wata nahiya kai kana wata nahiya, to man yuhadidillaha wa rasuluhu kenan. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasuluhu, ba su da masaniyar cewa duk wanda yayi fito na fito da Allah da manzansa, ya saba Allah da manzansa yana cikin sani, fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha, wutar jahannama ita ce makomarsa zai dawwama a cikin ta, zalikal khizyul azim wannan kuma ai shine al khizyul azim wato ainihin tabewa wanda take ta sarari, wutar jahannama ta zanto ita ce makomar mutum. Lafazin alam ya'lamu idan kun lura anan gurin ya'lamu fi'il mudari ne, ga kuma alam ta riga yake lam wanda tana cikin jawazimul fi'il mudari, ga kuma hamzatul istifham kafinta, alam ya'lamu alam nashrah laka sadrak, alam ya'lam bi anna allaha yara, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, ire-iren waɗannan a cikin alqur'ani da larabci ma'ana biyu gare su. Ma'ana ta farko, aikin da lam din za ta yi lokacin da hamzatul istifham ta riga yata, sai ta canja fi'ili mudari'i daga mudari'i sai zama madi, sannan kuma ta canja jumlar daga kasancewanta jumla manfiya ta zanto jumla musbata, sai zanto alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasuluhu qad alimu annahu man yuhadidillahi wa rasuluhu, ma'ana ta kenan. Ina fata an fahimta. Alam nashraha laka sadrak ma'anasa sharahna laka sadrak, alam naj'al lahu aynayn ma'anasa ja'alna lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna kana nutfatan min maniyyin yumna, wato gaba ɗaya kenan tanqalibu almudara'atu madawiyatan wa tanqalibu aljumlatu min an-nafi ila al-ithbat, min an-nafi ila al-ithbat, wannan aikin da take kenan ɗaya daga cikin ayyuka. Waɗansu kuma suka ce a'a yana nan a matsayinsa na istifhami, sai dai ya zama al-istifhamu takariri, al-istifhamu takariri shine hamlul mukhatabi ala an yukirra bima qila lahu, wanda ake wa magana a sashi ya dada abin, alam ya alamu shin ba su sani ba, kai da ake wa magana kace gaskiya sun sani, sun sani, alam nashrah laka sadrak shin ba mu yalwata kirjinka ba, ana so a ce manzo Allah ce gaskiya ne ya ubangiji ka yalwata kirjina ka fada da kirjina, alam ya alam bi anna allaha yara shi wancan kafirin bai san ba Allah na ganin sa, gaskiya ne ya san Allah na ganin sa, al istifhamu takariri kenan duk inda yake cikin alqur'ani, wannan ka'ida ce amma لا تشذ منها شارذة ولا واردة هكذا ذاك الشيء كوكا بعد ما أنا فرقه كوكا بعد ما أنا فدي وبنجي تعالى ذلك الخزي العليم عظيم ذلك الخزي العظيم للي منافقي suna cikin tabewa tabewa da take mai girma ya ubangiji karka samu cikin wadanda suka tabe ka samu cikin wanda suka rabota abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe ayyan komanda abida wa tihi wa sunnati sunnatihi